السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A yau muna 25 ga watan Safar, wata na biyu a jerin watannin Musulunci, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1448. Muna ma Allah ta'ala godiya mai rahama mai jin kai, wanda da rahaman shi da kandarawan shi da ganin daman shi da izinin shi da yardan shi muka tattaru a cikin wannan masallaci mai albarka na wato Dr. Abdul Qadir. Allah ta'ala ya kara mashi lahiya kuma ya kara tsare shi a inda yake gabatar da wato karatuttuka daban-daban da kuma wato salloli da wa'azantarwa. Allah ta'ala ya tsare shi kuma ya kara mamu ire-iren waɗannan matasan a cikin garin Maradi. Dan uwa, kamar yanda aka yi bayanin cewa zan tattauna ne bisa kan illolin zaman banza ko zaman kashe wando, kenan illolin haka. To, wato wannan tattaunawa akan illolin zaman kashe wando ga matasa da kuma amfanin nukan da suke cikin tashi tsaye mutum ya nemi nukan shi, wannan maudu'i ne mai mahimmanci kuma wanda matasa suna da tsananin bukatar shi. Yan uwa, mu sani babu wani lokaci wanda yake mahi mahimmanci, mahi nagarta, mahi kima kamar lokacin wato samartaka ko kuma lokacin kurciya. Shi yasa duk wanda wani alheri ya kuce mai a cikin wannan lokacin na samartaka, to gaskiya ya tabka babba asara. Har ma wasu malamai suka ce wannan kawai ya zan babu. Imam Shafi'i yace, wa man fatahu ta'limu waqta shababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Yace duk wanda neman ilimi ya kubuce mashi a lokacin yarintar shi, yace to kai mai kabbara guda hudu. Wa ake makabbara hudu? Wanda ya mutu ko? Sai yace abin da yasa nace kai mai kabbara guda hudu, yace li wafatihi, saboda shi ma ya wafati. Ya zan babu. Kenan kaga wannan lokacin shine lokacin ƙarhi, shine lokaci na azama, shine lokaci na kaihin kwakwalwa, shine lokaci na basira da huddo basirar da Allah ya ba mutum, shine lokaci na mutum ya dagargaje ya amfani kanshi a cikin rayuwa, ya amfani iyayen shi, ya amfani al'ummar shi, sannan kuma yayi abin da ya kawo shi a duniya, shine bautar Allah subhanahu wataala. Duk mutumin da wato waɗannan ababen suka kubuce mai a cikin wannan lokacin, to ka san lokacin da zai biyo baya shi kuma lokacin da tizantaka ne da tsuha. Ba lalle bane ya zamanto yana iya yin wato wani abu wanda bai riga yi ba a can baya. To shi yasa Allah ta'ala ma yace, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, Allah shine wanda ya halice yan rauni, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba, sannan bayan wannan ƙarhi Allah ya sanya wa ya kawo rauni shine tsuha, wa shayba wato da hurhura shine mutum ya tsuha ya mayyanta ya zamanto ba ya iya aikata wasu ababe. Masu hikima da masu ilimi duka na duniya sun tattaru akan cewa wato lokacin yarinta, lokacin samartaka shine mahi kimar lokaci, mahi tsadar lokaci wanda ya kamata a ce mutum ya ci moriyar shi. Saboda haka ƴan uwa, yin wasa da irin wannan lokacin gaskiya ba ƙaramar asara bace mutum ya tauka. Shine jari, shine wato kan dukiya gaba ɗaya na rayuwa. Idan muka duba za mu ga cewa wannan matakin na samartaka mataki ne wanda a cikin rayuwar mutum, in ka kasa rayuwar mutum, ma'ana kamar misali mu kasa rayuwar ɗan adam kashi uku kaɗai, mu ce akwai lokacin yarinta, akwai lokacin samartaka, akwai lokacin tsuha, duk sauran kashe-kashen mu kyale su. To cikin waɗannan kasusuwan guda uku, wane ne mahi alheri, mahi kima, mahi daraja? Na samartaka ko? saboda shi na yarinta lokacin mutum bai ma san ko shi waye ba. Shi kuma kaga na yarinta ana dauka kamar daga tun daga haihuwar mutum har zuwa shekaru 15 wannan lokacin yarinta ne. To da ya haura daga 15 abin da ya sama wannan lokacin samartaka ne, shi kuma baya karewa sai shekarun shi sun wuce 40. Da ya kai shekara 40 to yanzu ya shiga cikin mataki na manya dattawa. Don haka wato shine mahi tsokar lokaci, mahi tsada, mahi kima, mahi mahimmanci wanda ya kamata mutum ya amfane shi. Idan kana so ka gano ƙasa ko al'umma, wannan ƙasai ƙasa ce wadda akwai alheri cikinta, akwai ci gaba, akwai alamomin ci gaba a cikinta, to ana kallon samarin da suke cikin garin ne matasa. Idan aka kalle su sai aka ga mahi yawan su masu wanka ne, su shace kai, su sawo kujeru sabi su hai, in inuwa ta gusa su gusa. Mahi yawancin samarin haka nan ne suke, ba su da himma sai hamma. To wannan ƙasai kar ka dora alfahari da abin da ta mallaka na zinariya, wannan ƙasai kar ka dora kuri da abin da take da na iranium, wannan ƙasai kar ka dora ganin cewa wannan ƙasai tana da wato wani avenir mai kyau, wannan ƙasai rusassa ce. Saboda mi? Saboda matasan rusassu ne. Dama to ka kaddara ma akwai abubuwa, akwai kaza, akwai kaza, da wane ne zai yi kokari da himma wajen ɗebo su ƙasa ta amfana in ba matasa ba. Don haka da zaran an kalli matasa an ga cewa suna da rauni, an ga cewa matasa ba su damu da kowa, wato mahi yawancin su ba su da manufa ta rayuwa, ta su gina kansu, su amfani kansu, su amfani iyayensu, su amfani jama'arsu, babu wannan tsarin tattare da su kwata-kwata, to wallahi wannan ƙasa in dai ire-iren waɗannan matasa su ne suka cika ta, to wannan ƙasa tana tattare da wato alamomi na roshewa, tana tattare da alamomi na wato rugurgujewa, babu alamomi na ci gaba tattare da ita. ‘Yan uwa, akwai wasu ababe guda uku wanda suna cikin ƙarfi na jiki wanda Allah ya sanya wa ɗan Adam a cikin halittar shi. To duk matashi ya kamata kullum ya dora bincikensu, shin yana cin amfaninsu, yana cin moriyarsu. Na farko akwai hankali, ya kamata kowane matashi ya dora binciken hankalin shi, yana cin amfanin hankalin da Allah ya bashi. Da wani wanda ya bincika sai ya gano a shi ya kima yake da hankalin nashi, kullum kokari yake ya badda shi ta hanyar ya sha shaye shaye, ya sha shi sha shi kawai ji yake bai dacewa a ce yana da hankali, ya hisan kullum kawai a ce bai da hankali. Da ya gano yana da hankali awa ɗaya awa biyu, to ya kafa neman abin da zai lalata wannan hankalin nashi. To kaga in ya zama nan matashi bai more ma hankalin shi, kullum kokari da fafatuka yake wajen neman ababen da zai wato rogaje wannan hankalin ya yakace shi, to akwai tawaya. Abu na biyu, zuciyarka, wadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu. A cikin gangar jiki akwai wata tsoka, idan ta gyaru dukkanin jiki ya gyaru, idan kuma ta lalace dukkanin jiki ya lalace. Ita ce mi? Zuciya. To ya kamata kullum matashi ya dora binciken zuciyar shi, shin zuciyar shi gyararra ce, ɗabi'un shi irin ɗabi'un mutanen kirki ne, ɗan unguwarsu suna yaba mashi da halayen shi, abokanin shi suna abokanin shi na kirki suna yaban halayen shi na kwarai, sun yadda da shi 100%. Kai abinda yafi wannan duka kima da girma shine uwayen shi wanda suka haife shi, suna yabawa da ɗabi'un shi da halayen shi. To idan duka waɗannan da ka bincika, abokai, ƴan unguwa, iyaye, duka suna yabawa da ɗabi'unka, kuma suna ƙarfafa ka akan abin da kake, babu wanda ya taɓa cewa wanda ka gyara halayenka, to insha Allah kana da wankakkar zuciya. Kenan sai ka ci gaba da kulawa da zuciyarka lokaci zuwa lokaci, kar shedan ya zo ya ajiye maka shara da juji a cikinta. Abu na uku shine gangar jikinka. Ita wannan gangar jikin taka da Allah ta'ala ya hore ma, me kake da ita? ka san yanzu wani in yaga Allah yi shi dike ke kato kawai sai ya rasa yanda zai sai ya dora daga karshe kyauta ba wanda ya sanya shi ba a mai gori ba akan daga karshe ba wahayi akai ba aka ce ya kamata ka dora daga karshe kawai dai ya kalli kanshi ya ganshi kato yaga shi yanzu wannan jikin nashi da Allah ya halitta mashi baya iya zama dan agaji ya taimaka mu addini shi ba ai wannan aiki wannan jikin da Allah ya halitta mashi ba iya taimakon kasa yazo dora share kwalta kyauta ko kuma ya dora share shara unguwa ba zai iya wannan ba duk wani abu na ya amfani mutane ba zai iya ba haka sai ya ga to me ya dace kawai ga jikin gama ma illa lata shi kawai ga kare kawai sai yaje samu wasu karahuna masu nauyin ciya yana nishi yana daga ya ta dagawa sai yayi zuha in yayi zuha ya gaji ya koma ya ta nishi kawai mai ciki daga baya kuma to yanzu tsakani da Allah wannan aiki ne yana cikin aikin da ya dace a ce matasa ya zaba a rayuwar shi kawai shi sana'an shi kawai dan kare to in ka daga kare sai ayaya ban sani ba ko ana kaka dai misali in ka dauke yan balo ai su balo ana neman kuɗi da ita ko dan dama ana neman kuɗi da ita to shi daga karshen nan koko dai shi ma ana neman kuɗi ana hada yan daga karshe na wata kasa da wata kasa haka a musu a gadi take karshe to kaga ya kamata a ce saurayi matashi ya ci amfanin gangar jikin shi yayi lissahi da kanshi ya ga gangar jikin shi wanda Allah ta'ala ya halitta mashi menene ya kamata yayi da ita domin waɗannan suna cikin ni'imomin da wallahi sai Allah ya mamu tambaya a kansu din ni'imar da Allah ta'ala ya bamu to waɗannan ababan guda uku suna da muhimmanci ga matashi ya yawaita bincike a kansu ya yawaita tambaya kanshi akan waɗannan ababan guda uku idan ya ga ɗaya daga cikinsu ya tahi gaban za ko yana shirin tahiya gaban za to ya taro shi tun kamin lokaci ya ƙure manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa igtanim khamsan qabla khamsin karibanci ababe guda biyar kafin ababe guda biyar karibanci ababe guda biyar kafin ababe guda biyar ka ci moriyar ababe guda biyar kafin ababe guda biyar su zo saboda in baka ci moriyar guda biyar kin nan ba to su guda biyar kin nan in suka zo za su hana ka ci ka amfana da su kenan kamin waɗannan biyar kin su zo ake son ka yi ni kayi maza-maza ka murmuri dadin da Allah ya zuba cikin waɗannan biyar kin kayi maza-maza ka ci amfanin da Allah ya zuba cikin waɗannan biyar kin to daga cikin waɗannan biyar kin sai ya ce ka ci amfanin samartakakka kamin tsuhanka shine wato shababaka qabla haramika samartakakka yarintakka kamin tsuhanka yazo idan mutum yake cin moriyar samartaka yake cin amfanin samartaka da yarinta in tsuha yazo ya bar shi ya ci wani yake cewa ma ba zamanu shababi alayya fi ma idza fakkartu minhu wa qaftu abki umuran law ra'aha an-nasu minni laqalu fasiqan min ghairi shakk wa arja ma yakunu alayya indi yace wato ma ba zamanu shababi alayya lokacin yarinta ya wuce mani fi ma idza fakkartu minhu lokacin da idan na tsaya nayi tunani game da shi waqaftu abki sai in yi tsaye ina ta kuka in na tuno da lokacin yarinta ta ban yi kami ba ya tahi gaban za yace sai in yi tsaye ina kuka yace umuran na dora tabaka wasu miyagun ayyuka lokacin ina yaron wasu al'amurra law ra'aha an-nasu minni yace da mutane za su gane su gare ni laqalu fasiqan min ghairi shakk da sun ce ayan ga fasiki ne babu wani shakku kawai to kaga da yawa daga cikin matasa su ma suna da irin wannan sai ga mutum in yana da wata tsohuwa ka kashi tana zuga shi tana a kyale shi kurci ya ci a kyale shi kurci ya ci a karka be mai ire-iren wannan wato tsofaffin waɗanda suke nuna ƙaunar jikokinsu da ƴaƴansu ka zo ka hallaka rayuwanka ga banza cututtukan da suke cikin zaman kashe wando gaskiya zaman kashe wando ba aikin musulmi bane ba ya dacewa musulmi a ce zaune yake kawai baya da aikin yi ba ya dacewa. To amma dukkanin wanda baya da aikin yi ya zama abin zargi?
A'a.
Ba duk wanda baya da aikin yi bane yake abin zargi. Ko kuma dukkanin wanda yake zaman kashe wando ba wannan ba. Akwai wanda zai zama abin zargi, akwai kuma wanda bai yi abin zargi ba. Yanzu cikin masu zaman kashe wando wanda ba su da aiki, akwai mutanen da aikin ne bai samu ba, kuma suna nema tukuru, amma suna ta zaman kashe wando. Yanzu wanga shi wanda aikin yana nema ruwa a jalla, yana neman aikin na, amma aikin bai samu ba, sai yana zaman kashe wando, ya zama abin zargi? Bai zama abin zargi ba. Shi irin wannan taimaka mashi ma ne ya dace a yi. Al'umma wanda yake wato babban dan kasuwa yana da harakoki da yawa, in ya ga irin wannan sai ya taimaka mashi, ya jawo sai ya shanya shi cikin wani wuri inda zai dora. Ko kuma wanda yake da wani kamfani, ko yake da wata ma'aikata, ko abin da yake kama da haka, saboda shi yana nema. Kisa har kullum wato mutum mai hankali shi ne wanda zai cewa wato a taimaka mani da aikin yi, ba a taimaka mani da kuɗin kashewa ba, a taimaka mani da aikin yi. Saurayi ƙato rangadadan masha Allah. Abin da yafi dacewa da shi kullum shi ne kar ka nemi a taimaka maka da kuɗi ko abinci, a'a ka nemi a taimaka maka da abin da za ka yi ka samu abinci. Don haka wanda yake abin zargi cikin masu zaman kashe wando shi ne wanda yake zaman kashe wando akwai kwata-kwata, babu ma cikin lissahin shi babu ma zancen neman aiki. Bai son aiki ko ya samu. Abinda zai baka mamaki, cikin irin masu wannan ɗabi'ar, akwai wanda gashi zaune danƙare ba aikin komi, amma kuma idan ya ga wani ɗan uwan shi ko abokin shi yana wata sana'a, kuma sai ɗora mai dariya. Yau wani tsallaka rata kake yi, sai ya gauce da dariya. Don Allah wane ne ya kamata a madariya? Shi da ke zamane a wanda ke tsallaka rata, ai yayi hankali. Ko kuma akwai wanda wallahi ko a daidaita sau, shi a wajen shi wannan kawai ya yi ƙarfin a daidaita sau, baya da ko dala, shi ba ɗan kowa ba ne, amma kawai ya sanya girman kai a cikin zuciyar shi. Shi ba zai yi a daidaita sau ba, shi ba zai yi kaza ba, a yi ta bijiro mai da sana'a iri-iri. Wani matashi yana zaman kashe wando, sai baban shi ya kiraye shi, ya ce mashi a nan Maradi, ya ce mashi wane wannan zaman naka ya yi yawa kuma ga ka kana ta girma, ya kamata ka yi tunani ka ga me ya kamata ka yi. Sai ya ce ai baba, dan ba ni da aikin yi ne, ni ma ba ina son in samu aikin yin ba. Aka yi ta zano mashi ayyuka, a kai ka kai kaza, a kai ka koyi aikin garaji, a kafinta, a kasuwanci, yawa ni ba ni iya. Garce sai aka ce mai, to don Allah ka zaba da kanka, me kake so a baka jari ka yi? Ya ce ni kai wa aza mana ruwan haje. A aza mai kawai ruwan haje kawai dora tsare shi. To yanzu kawai sai uban ya rasa ma yanda za ya da wannan. Ruwan haje yake so a yi mashi ruwa a sau tele je irin wannan wanda yara suke zuwa ƙarago-ƙarago ne suke bada suna yi ko nawa-nawa. To shi wannan yake so, yanzu wannan yana da manufa. Mutum ya girma ya balaga, ana neman a sama mai sana'ari a kama mai, shi zai yake so a dora mai. Don haka ya kamata a ce samari matasa suna da manuhohi manya-manya. Wallahi akwai mutanen da Allah ya ba su kwakwale, kuma suna da tunani kawai kashe kansu ne suke yi da zaman banzan da suke. Da mutum zai tashi ya motsa, to ba kai ba, ba wai kai ba, a'a. Hatta ma mutanen gari sai sun amfana da kokarin da zaka yi. Iyayenka da danginka sai sun amfana. Ka san da cewa motsi alheri ne, ba motsi ba haka kai ta girgiza jiki. Motsi na ka tashi ka yi himma ka nemi na kanka, wallahi alheri. Manyan masu hikima sun yi ta bamu musallai don mu gano cewa ko kamawa ta yi ka bar gari, saboda ka yi neman wato abinda za ka roha ma kanka asiri na halak, wannan ba wani abu bane ba, wata matsala bane. Wani malami yake cewa in kana so ka gano mahimmancin balaguro wajen neman halal, kuma ka gano cewa wasu lokuta ma kama motsa ka bar unguwarku kaje nema ko ka bar garinku dan kaje nema halal wasu lokuta ma yakan sanya ka ƙara daraja da kima sai ba da misali yace ka kalli kwalli ko wasan kwalli go kwalli ba wani duci bane ake dakewa sai yace to kwalli da kake gani wani duci ne daga cikin duwatsu a can garin su ba da bambanci da kowane kunku amma abinda yasa yayi kima yayi daraja shine mi motsi gusawa aka yi da shi daga inda asalin aka halicce shi to dalilin haka sai yayi kima sai gashi ana sunguma ana sanyawa cikin tandu ana dorawa cikin kwaba kai daraja ta kai daraja ta kunku kwalli har ya kai ana tarfa shi cikin ido me yasa inda ya zauna garin sa ya samu wannan daraja inda yayi zaman shi can garin sa hanzu shi ma kunku ne daga cikin kunkayi to ka tono da abinda zaka tunawa wanda ake tonawa kasa zinariya da kaga ana cewa tana da kima tana da daraja sai in ta baro gida ne take da daraja koko a can kasa tana da bambanci da sauran kunkayi ne sai in ta bar gida ne lokacin nan ne take zinariya ake ji da ita take da daraja ake rugogoniya kaga rana da kake gani motsi shesa rana bata taba hitaran dan adam ba kullum in sahiya ta waye sai ka ji wannan dan Allah a duba a ga ranan nan ta hito ana marmarin ta hito saboda motsi amma inda rana ta yi tsaye cik waje guda akwai wanda zai ƙara marmarin ganin ta babu wanda ma zai tunanin jiran ta ko ganin ta ko marmarin ganin ta saboda haka a dunkule dai motsawa tana da alkhairi ga mutum ko ruwa da Allah ya halitta in yayi tsaye waje guda ba ya motsi mai hukuncin shi a wajen malaman fiqh najasa yake yi in najasa ta shige shi shikenan saboda ba ya motsi wannan ruwan huska yayi waje guda amma ruwan da yake motsi yana gudu yana tahiya yana dawowa shi wannan kaga sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da cewa shi wannan ba ya najasa ai ruwa ne wanga ruwa ne amma me yasa wanga yana najasa wanga ba ya najasa saboda wanga ruwa ne wanda ba ya motsi yana zaman kashe wando shi kuma wancan ruwa ne wanda yana juyawa yana tahiya yana dawowa to tun daga nan zaka gano koda da kai da wani daidai da daidai kuke basira ku ɗaya kokolwar ku ɗaya halitta ku ɗaya komi na ku ɗaya to in haya motsa in ya hi ka yawan motsi da kai da kawo ba za ku zama ɗaya ba wallahi sai ya hi ka daraja sai ya hi ka kima sai ya hi ka samun abin rayuwa na duniya dan haka baya dacewa ga musulmi ya zo yayi zaune ya dinki mai waje guda a abin da ke daidai shesa wato Umar ibn al-Khattab haitar da wasu mutane sun cika masallaci sun yi zazzaune suna ta lazumi sai ce kai ni kuke yi da ba ku tashi ku je kasuwa neman halal sai suka ce a nahnu mutawakkiluna ai mun dogara ga Allah yace mi kawai Umar sai je dauko bulala domin a musulunci wannan ba dogaro bane dogaro ne akwai bambanci tsakanin tawakkuli da tawakkuli tawakkuli shine ka dogara ga Allah kuma ka tashi ka bi hanyoyin da ya kamata ka bi wajen neman abu kamar misalin mutum yana neman halal sai ya dogara ga Allah kuma ya tafi kasuwa go shine tawakkuli ka tashi ka tafi kasuwa amma ka san da neman ka bai isa ya baka ba kamar yanda Bahaushe yake cewa zahin nema ba ya kawo samu ka san da zahin neman ka da kwazon ka bai isa ya baka ba saboda akwai wasu wanda tun ka ahe ka suke ta kwazo da zahin nema amma har yanzu ba su samu ba kenan daga Allah ne ko amma dai kullum in ka tashi ka bi hanyoyi to Allah yana kama maka karamci ka samu abun ruhun asiri ko da Allah bai kaddara ba don Allah bai tsara ba cewa dole kowa sai ya arziki ba haka nan bane a tsarin Allah amma duk mutumin da ya motsa ya tashi to zai samu abun ruhun asiri sannan ba zai zamo ba wato nauyi akan jama'a daga cikin illolin zaman kashe wando suna lalatawa matasa ƙarfi wanda Allah ya sanya tattare da su zaman kashe wando yana lalatawa matasa ƙarfin da Allah ya sanya tare da su basira da Allah ya sanya tare da su zaka ga saurayi nawa Allah ya sanya basira cikin kwakwalwar shi yana da basira yana da tunani da zai je ya gwada sana'a da wata kila dandanan kaga har ya kai ga kamfani da zai je ya gwada wata haraka da sai kai mamakin yanda wato zai amfanar da kanshi ya amfanar da al'umma, da zai je ya shiga garaji ya koyi aikin garaji, to da wata kila sai ya kai shi yana ƙarƙaro wasu abubuwa wanda kwata-kwata saboda basirar da Allah ya bashi. Kasa in mutum ya koyi abu koyo mai kyau ya iya shi, to ƙarshe shi ma yana iya kawo wani abu sabu. Ba haka bane karatun university da in an yi kowane faculty ka university sai ake in ka ƙare shi ya zama ƙarshe kai kana ƙara bincike kai zurhi har ya zama kai ma zaka kawo wani sabon abu da ka binciko a wannan kotan naka ko. In likitanci kai karatu so ake kai karatun likitanci hakka kai matakin kai ma yanzu kana iya kawo wasu sababbin dubarbaru na magungunna ko kuma wasu sababbin dubarbaru na ilimin likitanci a koma wani irin bangare. Idan karatun injiniyanci kai to so ake yanzu bayan ka kware kai zirhi ka iya, to yanzu kai ma kana iya kawo wasu sabon filan-filan na gini wanda kwata-kwata ba a ma taɓa yin su ba, kai ne zaka ƙarƙaro su, zaka kawo ci gaba yanzu wajen tun daga foundation yanzu kullum ba ci gaba ba ake yi. To wannan ci gaban me yasa ake yin shi kullum? Saboda in na baya yazo dorawa yake akan abin da na gaba ya tsaya ko. To duk matasa kullum ana son ya zamanto ko da babanka dan galgajiya ne, a wannan galgajiya wanda ya bari wanda tana da amfani ga jama'a, to so ake kai yanzu in ka zo bayan ka koya 100% ka iya ka kwafike duk abin da yake da, to so ake kai ma yanzu ya zama kana dora wasu abubuwa sama sabi. To sai ga kullum al'umma akwai sababbin ababe, akwai ci gaba, ya ne akai sauran kasashe suka tsere mu ta hanyar sai mu ga wasu kasashe su kullum suna ƙarƙaro ababe saboda su wanda ke gare su sun rike shi kuma suna bashi muhimmanci duk wanda ya taso a sa ya koyi abin da ke da kai. Yanzu bayan ya koya kenan ya gama da wanda ke akwai, harin shi shine na gaba ya kawo wani sabo wanda babu. To mu kuma mun ki koyan ma wanda ke akwai balle mu kai ga tunanin kawo wani ko, da haka duk lokacin da ya zama mu wanda ke da kai ga hannu ma mun ki koyan shi, to babu zancen mu kawo wani sabo. Wallahi daga cikin abin da yake taimakawa wajen zaman banza da zaman kashe wando na matasa, akwai mutum yayi ekwali doguwa ya kare bai samu aiki ba, wanda ya dogo ekwali ya kare sai ya rasa aikin yi, to yanzu karshe me yake dawowa yi? Sai dora ganin shi dai duk wata sana'a wallahi ba yi wahala ke da kai ka samu saurayi, ya university ya gama yana da diploma kin shiga hannu a kawo mai a daidaita ya shiga ya ci gaba, shi yake wai duk wanda ya ganshi ma izgili zai mishi, duk wanda ma haɗu da shi sai ya mai izgili, sai abin izgili kuma. Amma wallahi wasu ƙasashe wallahi mu da idan mu mun gani waɗanda zaka ga wani mutum yana da yayi karatu har ya kai sun aura takuri na boko, yana da doctoran shiga hannu, amma sai ka ganshi ya shige a daidaita yana yawatawa yana neman kuɗaɗen shi, karan da aiki ya samu kuma aje yi, wanda kuma aiki bai samu ba wani ma sai ka same shi yana a daidaita yana zuwa gona yana waye yana waye, abinda ka taso kattar da mahaihinka yana aikatawa da wannan sana'ai ko da wannan aikin ne, yacci da kai yacci da mahaihiyarka yacci da kannanka da magajiyanka, me yasa zaka rena ta? Don Allah matashi ka koyi wannan sana'ai, ka koyi ta ko da kana ganin ba ta da amfani, to ni ina baka shawara ka koyi sana'ar da katar da babanka yana yi, matukar ba sana'a bace mai matsala in barawa ne kaka koya. In ka bude ido sai katar da babanka shi barawo ne, to dan Allah kaka koya, ko kuma katar da wata sana'ar banza yake a kai ta addu'a Allah ta taro shi, amma matukar dai sana'a ce ta neman halal mai kyau wallahi ka koyi ta, tana yiwa in ka girma kai la dama me yasa baka koya ba. Yanzu da yawa daga cikin matasa sai uwansu dora kai su da kullu, shi baban shi manomi ne kawai sai ta tura shi ekwal kullum to ekwal kullum ekwal bai taba zuwa gona ba tare da baban shi, to tana yiwa ma ekwal kin inda kana bin baban ku wasu lokuta kana zuwa gona kana koyan ayyuka, wallahi tana yiwa a ekwal kin ma karshe kai bangaren noma, to in kai bangaren noma kai zaka bada abun mamaki domin zaka dora noman da ba kowa zai iya shi ba, kai ka hada biyu ga galgajiya ga ilimin zamani, wallahi ina tabbatar ma sai ka zo da abun ban mamaki cikin harkar noman ka, kuma noman ka bai zama iri ɗaya da na kowa. Amma in ya zama na kai ka rena abinda ka tarda wato mahaifanka suna yi, kuma wata kila wancan wanda ka koya baka iya ganawa ba sosai,
To yanzu sai kai ta neman bayan ka yi karatun noma ka jima kana yi kai yanzu ba noman ba nema za ka dawo kana yi. Yi da kawai ko an zanya mamma na samu ta ishe ni. Sai ga wanda ya ilimin noma ya san yanda za a yi a haɓaka noma ya ci gaba ya dawo yana koyawa. Ba dole abubuwa ce ta lalacewa ba. Don haka daga cikin abubuwan da ya kamata matasa su gyara don magance zaman banza da kuma wato kankantar da shi shine duk wanda ya san yana equal to yayi maza-maza ya koyi wata sana'a wadda za ta amfane shi. Sannan bangaren da kake equal, bangaren da kake so kai fakultan da kake so ka dauka, in ka gano akwai shi cikin al'umma koda ba mahaihinka bane yake yin shi, to ka je ka amfana kwarai. Koda na galgajiya ne, je ka kware wajen na galgajiye. Wallahi baka iya huddo sabo in dai baka san na galgajiya ba da na zamani. Sai in ka san wannan lokacin nan ne kwakwalwarka za ta in tana ja, sai ka ga yanzu ka gano cewa in aka haɗa kaza da kaza ma yana iya bada kaza. Me yasa yanzu manoma suke cewa in ana son a samar da iri mai kyau akwai yanda za a yi? Sai ka ga yanzu hatta shinkafa ma sai ka ga yanzu ana iya samar da wata kala ta daban ta bin wasu hanyoyi na zamani na cikin. Don haka dai wannan kenan matasa zaman banza cikin illolin da yake musu shine yana kashe musu damammakin da Allah ya ba su. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ni'matani maghbunun fihi ma kathiru minan nas as-sihhatu wal farag. Ni'imomi guda biyu da yawa daga cikin mutane suna zaluntar kansu cikin su, ana kwaruwarsu. Wannan ni'imomi ne lahiya da samun dama. Kaga lahiya, wallahi ka murmuri kayanka in Allah ya baka lahiya, saboda ba ta da wam tana yiwa kai Allah ya kaddara zaka zama cikin wanda za su kamu da wani ciwo a nan gaba wanda sai an jima ana fama. To yanzu ba lahiya kalau ba, kahira gon gidanku lahiya, to ya kamata ka tashi tun yanzu ka ci moriyar wannan lahiyar taka. Tana yiwa kai Allah ya kaddara kana daga cikin waɗanda za su rasa wata gaba a cikin gabobin shi. Ba duka komai rubutacce ne wajen Allah ba, in Allah ya kaddara zaka rasa ido, sai in ka rasa sannan ka fara regrete ko ka fara tunanin ya kamata a ce na ce. Allah ya kaddara zaka rasa kafa, sai lokacin da ka rasa ne kadai zaka gane da Allah ya baka dama. In Allah ya kaddara zaka rasa hannu, bari za kai sai in ya gundule sannan ne zaka gano lalle ya kamata in ci moriyar hannu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa'annan ni'imomin guda biyu da yawa daga cikin mutane suna zaluntar kansu ciki, suna kwaruwar kansu. Ni'imar lahiya, da yawa daga cikin mutane ba su cin amfanin lahiyar da Allah ya ba su. Ni'imar samun dama, da yawa daga cikin mutane in Allah ya ba su dama ba su cin moriyar wannan damai da dama, sai in damai ta subbuce ta kubuce daga baya kuma ya zo ya damu. Don haka ya dace mu ci amfanin wa'annan. Daga cikin illolin zaman kashe wando da rashin nai, yana bude wato kofa ta, yana wannan rashin aikin yi yana bude kohohi na fitina. Sai ga mutum kawai ba abin da ke burge shi tashi hankali. Me yasa kake faruwa koda dai nan unguwar babu, to wasu unguwannin na daban ko wasu garuruwan za ka ga wasu matasa shi ba abin da ke burge sai a ce ana fadan fada da fada. Ka gaji yake kamar wani jihadi ne, yana tungumo ici, yana wani huci kamar gada, waya fada ake tsakanin fada su, mu za a taba ai mu sai an gane mu suwai. To zaman kashe wando da zaman banza yana sa mutum ya ji kawai ba abin da yake so a rayuwarsa sai fitana da tashin hankali. Shi yasa kake ganin duk waɗanda suke zaman kashe wando, to sai kaga sun yi yawa a cikin jama'a su ne waɗanda suke ƙaunar fitina, ƙegumi, tashin hankali. In an ce ga wata fitina nan jikinsu har zanzana yake. In an ce a yi zanga-zanga a ji a yi ɓanna a kashe a canja kayan mutane a kashe sai ya ga su ne ke tashi su yi ko. Aka ce ana zanga-zanga je yake ran nan sallah shi. Saboda shi da ma ɗan zaman kashe wando ne. Yanzu ne dama za ta samu a shige shagon wani a karya ma wani a kashe motar wani a yi ɓanna. Za ka ga ɓanna har zumuɗinta yake yana jin daɗinta. Don haka wato zaman kashe wando yana kawo wannan. Cikin ɓannan da yake kawowa da son fitina sai ga mutum yana takala 'yan unguwa. Saboda shi ba ya da aikin yi. 'Yan unguwa masu aikin yi sai sun dawo daga ayyukansu daidai lokacin da suke son su yi kwance su huta. shi lokacin yake son ya ja su fada sai nemo wata babul kamar daga bayan duniya yazo da ita jingime me yazo ya aji dudun 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 ya ko gode bolim gaba daya yana muzurre yana jiran ya ga waje zai zo ya mai magana ya wulakanci zaman banza da rishin lai shi yake sanya sai kaga wato mutum yana nan zaune amma shi takalar rigima yake in da yau wani ta wuce sai mata maganganun da basu dace ba tayi magana ya bata kashi kuma yace ko uwayenta ma suka yi magana su ma ya basu kashi sai kaga yana ta takalar mutane duk wanda ya wuce yana da ta cewa a kan shi yana ta fassara mutane kamar dai yayi karatun tafsiri duk wanda yazo to yana da fassarar da zai mishi eh wancan wane ne kaza 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 dan haka yana janyo fitintunu daga cikin illolin da zaman banza yake janyawa zaman banza yana sa ka dora jin kasawa ka dora jin kanka kawai kai ka tashe ne kana jin rauni ba abinda kake iya sai ka kawai sai zamana ya sanya maka rafa shewa da kasawa ka dora lissafa kanka cikin waɗanda ba abinda suke iya yi ba ka iya tsayuwa da kanka to idan ya sama wannan kana jin rishin yarda da kanka bai kamata ba a ce akwai wani dan adam kuma wanda yake ji shi bai da kanshi ba a kamata in dai kai mutum ne to a ce insha Allah ka yarda da kanka kuma cikin lissafin ka kana tunanin sai kai nasara a rayuwanka babu tunanin tabewa ko shigo cikin rayuwanka lissafin ka kawai sai kai nasara to zaman banza yana sa mutum ya zama ya samu raunin zuciya wanda 100% ma ya mika wuya cewa kawai shi ba zai yi nasara ba a rayuwar shi sannan hakan sai ya haifar da kuma me jinkirin aure kaga saurayi ya kai shekara 30 bai yi aure ba kuma yana so kuma kullum ko wa'azi yake aka dauko wato zancen aure sai kaga yana ta fadariya yana tambu abin na burge shi yana so a dora magana aure da yanda ake zama aure sai kawai yana ta fara yana dariya yana jin dadi amma shi ko cewa aka yi wani zuwa daura ba aure ya ce bai yarda saboda ya san da cewa akwai aiki wallahi zaman banza da rishin aikin yi yana haifar ma saboda yin jinkirin aure in banda yanzu da zaman banza yake son yayi yawa da a can baya bincika ku ji akwai wahala a samu saurayi ya kai shekara 25-30 bai aure ba Allah ke da faida wanda yake can baya iyaye ne suke yi madiyan su aure ko iyaye ne suke madiyan su aure kaje wani ya ce wannan gaskiya ne so yake kenan wannan tsarin ya dawo kullun so ake a ci gaba gaba ake son a ci ba baya ba a yanzu ana yi cikin kauyuka ko nan dai birni ne an bar wannan ana ganin yawa ne kai dan birni a ce aure aka ma yanzu wannan saurayin shi ko ma an ce a mashi shaga shi bisu saboda mi dan haka dai a takaice zaman banza yana haifar da jinkirin aure kana ji kana gani Allah ya halice ka lahiya lau saurayi zan kade ne masha Allah daidai lokacin a ce kana da mata amma abin ina sai dai tabarma gari ka kawai sai ka kullum kai jin iska ta taso sai dai ka shige shago a duk kunkune kawai kai matashin kai da rigar ka ta jiya wadda ka hidda da sauran kayayyaki saboda haka wannan zaman banzan da zaman kashe wando yana haifar da jinkirin aure shi kuma ka gaskiya jinkirin aure tawaya ce ga rayuwa ko ba tawaya ba ce tawaya ce saboda in mutum bai yi aure ba sai bayan shekarun shi sun wuce 40 sannan ya yi aure cikin babbar tawayar da zaka samu lokacin zaka jaga ka hurhura ta huto maka amma ana nuna danka ana wanga dan shi ne ga can kafa liƙe har yanzu bai ma dago ba kai kana fudan durkushewa cikin rayuwa ƙarfin ka ya ƙare gaba daya ya zama kana buƙatar mataimaka wanda za su wanda suke jin wani ibada ne wani nauyi ne akan su su kula da ka babu sai ɗan yare ɗan kwalki wanda su suna uwa kwance uba kwance kenan ko su NDN suna bukatar wanda zai kama musu, kai kana bukatar wanda zai kama maka. Faduwar kekuna kenan. To jinkirin aure yana sa a yi faduwar kekuna. A ga lokacin da ɗiyanka suke bukatar tallahinka, to kai kuma lokacin ma wasu matsaloli, musamman ma irin rayuwar mu ta yanzu, wanda da mutum ya ba shekara 40 baya, sai ga wani tansiyon, wani diabetes, wani wane ne, wasu cututtuka suna ta sallamo mashi. Irin yanzu yanda ake ciye-ciyen abubuwa na zamani, wani magi, wasu wani ji, wannan duk suna dauke da ababe masu lalata lafiya. Daga famu ba mu da karko irin kakanninmu yanzu. Yanzu wani in ka duba cikin mutanen baya, sai ka samu wani ya kai shekara 70 amma wallahi sai ka tarra shi tsakiyar gona shi yana aiki. To yanzu ha, yanzu dan shekara 50 ma ne ba zai iya ba. Da sai ka samu tsohon da ya kai shekara 70 amma aikin da za ya yi, yanzu kato saurayi dan shekara 25-30 ba zai iya yi. Saboda haka wallahi, wallahi yana da daɗi a rayuwa. A ce lokacin da shekarunka suka wuce 40, kai kuma lokacin ɗanka ya tunkari shekara 20 ko da wani abu. Wannan yana da daɗi. Domin insha Allah wannan ɗan, in dai har ka kula da shi, ka tarbiyyantar da shi, to insha Allah sai ka yi kowa farin ciki. A duba ka ga a nan maraɗi ba sai na kama suna ba. Akwai dattijon da na san da ya haihi ‘ya’ya cikin irin wanda suke aure ne tun lokacin aure. Da ya haihi ‘ya’ya lokacin da ya mayyanta, wannan ‘ya’yan nashi gaba ɗaya suka zo suka yi reunion, suka tsara yanda za su ɗauke ma ubansu ɗawainiya, su sa shi kawai ya gano cewa uba ne wanda bai haihi ɗaya asara ba. Kawai tsarawa suka yi, wani kai yanzu duk abin da ya shahi kayan baba kai za ka ɗauki nauyi, kaya da yawan gani jiki kawai ka ɗauki nauyi, an wuce ya ce ya ɗauki. Kai kuma wani duk abin da ya shahi kuɗi wanga wanda za a zuba aljihu, kar a waye gari wani lokaci baba ba da ƴan canji aljihu. Kenan kai ne aka ɗora ma nauyin lokaci zuwa lokaci, ka ɗora baba ba wani abu ya zama kullum ba zai rasa kuɗi. Kai kuma wani kai aka ɗora ma nauyin kula da abincin wannan gida, tun daga iyayensu cikin gidan ko kuma uban nan ba matar shi guda ba, to duk abin da gidan yake bukata in dai wanda za a ci ne, wani kai za ka kawo. Kai kuma wani mai ɗan ƙaramin ƙarfi sai ka ɗauke wuta ko ruwa, haka suka tsara komi. Wallahi mahaihin nan nasu kawai sai dai ya yi wanka, ya yi shiri, ya huddo kujera lahiyayya ƙofa gida ya miƙe ƙafuwa, yana lazumi, yana istighfari. Dan Allah wannan ya ci amfanin haihuwa ko bai ci amfanin ta? Ya ci amfanin ‘ya’ya. Bayan da wata matsala ta rayuwa, kowane ɓangare duk abin da ka san ɗan Adam yana buƙata a rayuwa, wallahi ɗiyan nan sun tsara tsaf, sun ɗauke nauyin shi. Nan maraɗi ne aka yi wannan kin. Wannan kaga misali ne daga cikin misallan da suke nuna amfani da kuma albarka ta mutum ya yi aure da wuri ya samu ‘ya’ya masu albarka. Saboda haka, to balle in Allah ya sa ‘ya’yan naka sun zama, wato kowanne yana da wani abu da ya dusa. Wane ya zama babban ɗan kasuwa, wane ya zama babban injiniya, wane ya zama duka ‘ya’yanka ne. Kaga yanzu kai hankalinka kwance, kuma za ka yi da rayuwa. Yanzu sai in baka ga damar samun aljanna ba, ko da can baya ka yi ta'addanci, ka yi ɓanna a rayuwanka, to yanzu dai Allah ya kawo ka daidai ƙarshen rayuwa mai kyau, wanda ba abin da ya dace da kai sai ka koma ga Allah. Shi kuma dama Allah ta'ala yana son duk wanda ya ci duniya ya ƙare, to ƙarshe ya ladama. Kar Allah ya halice ka ka yi ɓanna kana saurayi, kuma haka girma baka gano ka yi ɓanna ba, babu lokacin tuba, kana tsuha kana ƙara zama lalatacce. A ba a san hakan. Allah ta'ala ya ce idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, wannan sura wa aka tawkarwa ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan taimakon Allah ya zo, Allah ya baku nasara, kuka bude Makka, kuma kaga mutane suna shigowa addinin Allah gayya gayya, tari tari, tuni tuni, jama'a jama'a, to ma'ana misiyon kinka ta zo ƙarshe. Dama an turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da aka turo shi, in mutum zai shiga musulunci sai ya labe ko sai ya duba nan ya duba nan sai ya ce ashhadu Allah ila Allah ba mai gani kuma sai ya boye to sai Allah ya ce idan taimakon Allah ya zo komai ya tafi daidai Makka inda aka koro ku saboda addini kuka samu nasara kuka bude ta tazzamo ku kuke da iko babu wani wanda zai ce maku tak a cikin garin Makka to abinda yahi dacewa yanzu misiyancin ka ta zo gangara ta zo karshe fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru kai ta tasbihi hada da gode ma ubangijinka kuma kai ta istighfari innahu kana tawwaba yasa ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaga haka kawai sai yawaita cewa subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghafirli yana ta fadin haka cikin ruku'i da sujada saboda misiyan ta kare sai ayi kyakkyawan karshe a kara gyara kaya da Allah to haka ake san musulmi haka ake san musulmi imam malik yake cewa mutanen madina ya tarda mutanen madina duk mutumin da ya kai shekara 40 to yana kakkabe hannuwan shi game da duk wata tsaniya da cegumi na duniya kawai ya nufaci ibada da bautar Allah saboda haka wato ɗan uwa daga cikin ana nuna mana lokaci ya zo ƙarshe daga cikin matsaloli na zaman kashe wando yana janyo talauci da kuma bukata dan adam in dai yana shaidawa yana da bukata ko bai da bukata ba bukata ba gare shi bukatoci dan kaje bukata guda kenan ko yana da bukatoci to yanzu daga zaune ya iya biyan bukatocin shi wallahi ko barawo ne shi abin sai ya mai wahala in dai daga zaune ne dan haka zaman banza da zaman kashe wando yana sanya mutum ya ƙara kutsawa cikin talauci ga bukatoci kuma su yi ta bujuro mashi ba yanda ya iya hakan wato zaman banza da zaman kashe wando yana sa mutum ya zamanto kwata-kwata shi bai yarda da kanshi ko miji yake ba zai iya ba kawai ya riga ya basar da kanshi kamar dai ba mutum ba zaman banza da zaman kashe wando yana janyo mutum ɗabi'un shi su lalace kuma ya ji wato har ya kai ga shaye-shaye da ire-iren waɗannan ayyukan na banna da sace-sace da ɗauke-ɗauke zaman banza da zaman kashe wando yana cutar da wato al'ummar da kake zama cikin ta kamar yanda yake cutar da faminka tana bukata gare ka kuma tana jiranka ka bada gudunmuwa a matsayinka na daya daga cikin ƴaƴanta to sai zamanin kai kullum ma har akai komi za a yi cikin fami ba a gaya ma ana hamara dini wani saboda kawai an gano ba yayi kawai sai da ya tashi daga kwana ga gidansu ya cika da jama'a ana ta biki kuma gashi ya mayyanta masha Allah babban wannan abin ya ona mai zuciya wai yanzu gidan nan bai san komai ba kawai sai ya tashi da kwana ya hutu ya je ga jama'a tankam sai ya ji bakin ciki ya ga kawai an rena shi kawai sai ya shiga daki yayi suntur zigidir kawai sai ya hutu cikin jama'a ga kara dama wanda ke zama mu kashe wando in yayi lagi aka ga ya mai kara wani yake to wai yanzu na wuri shi an mai laihi shi ma bari ya nuna cewa an tabo dame go da haka kawai sai ya shiga cikin daki sai ya zigidir sintir ya ratso matan da ke cikin gidan nan ya ratso mutanen da dangin shi suka gani suka taso suka riƙe shi suna dan girman Allah wani kai hakuri ana a ni za a mai iskanci a ce ana taro gidan nan ba a gaya mani ni saboda ba kowa bane ba akai ta bashi hakuri karshe sai da aka dan bashi wani abu aka ce ga wannan to sai an ji kada ya hakura ku annan ne aka yi wannan dan haka a dunkule bayan na ambata wato wasu daga cikin matsaloli da illoli na zaman kashe wando to da akwai wasiyoyi da nasihohi guda goma wanda na so in gabatar zuwa ga matasa domin taimaka ma rayuwarsu da kuma amfaninta shi ma wannan wasiyoyin guda goma kwanaki na yi wani muhadara a gidan Rimji matasa ne suka gayyace ni kuma suka nemi a musu magana bisa kan matasa to sai na shirye cewa zan yi musu magana bisa kan ababen nan guda goma to sai ban samu dama ba na fara ina da guda biyu ne na ambata ko uku shikenan lokaci bai isa ba to waɗannan shawarwari ne zuwa ga matasa
guda goma su kuma insha Allah ta'ala sai wata haduwa idan Allah ya hada mu kenan sannan sai in zano su abinda na ambata ina neman Allah ta'ala ya amfane mu da shi na alkhairi kurakurai kuma Allah ta'ala ya share su daga cikin zukatan mu kuma ya nuna mu su mu gyara a ƙarshe akwai wata sanarwa da nake so in yi wadda ba ta da alaka da wannan zaman sanarwan shine cikin ɗan kwanakin nan nayi bidiyoyi nayi maganganu bisa kan tahiyar kungiyoyi kuma na kausasa halshi bisa kan wato ƴan uwa musamman kungiyar Ihya Usunna to gaskiya dazu da sahi iyaye na sun zo daga Jiratawa sun mani bayani sosai kuma sun ce takanas sun zo ne saboda su mani ƙarin bayani akan bidiyoyin da suka gani su tabbatar mana da cewa akwai wasu abubuwa wanda aka rago wajen bani labari musamman wanda ya shafi Jiratawa to har na ce musu cewa zan yi bidiyo a ƙara watsawa ta cewa kenan wannan maganganun da na janye suka ce a ba sai na janye maganganun ba su dai sun tunatar da ni ne cewa to shi yasa nake son yi amfani da wannan damai wajen cewa abubuwan da na faɗi nasiha ce duka abubuwan da na faɗi wanda na kama sunan su cikin iyaye malamai ko kuma wato ƴan uwa abokai don Allah su yi hakuri su yafe mani ban kama sunan su ba don tozartar da su ko cin mutunci nayi ne don in bayyana abubuwan da suka faru duk abin da ke da kai cikin waɗannan ababen na kurakurai wanda ba na daidai ba su yi hakuri su yafe mani shi abinda kuma yake na daidai don girman Allah muna neman da mu da su duka mu gyara baki daya don haka ina bada hakuri ga duk wanda na kama sunan su saboda a tsari ba na san ina kama suna musamman ma daktar wannan daktar Muhammad Abubakar na bada wani labari wanda ya shahe shi to koda labarin haka nan ne ban ji dadin ba tunda na yi wannan bidiyon ni ma sun mani tsai kamar da tun ina yin su nace ban jin dadin maganganun da nake ya zama dole ne to yanzu haka sai hidamu na ma sama ga wadanda wato abin ya shafa saboda haka ina ba malaman mu hakuri baki daya su yi hakuri duk wanda maganganun nan suka dan taba shi don Allah ya yahe mani ni dai ba da matsala da kowa kuma na yahe ma kowa in ma akwai wani wanda ya mani na yahe mai duniya da lahira kuma ni ma ina neman su yahe mani duniya da lahira insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu yanzu da ire-iren waɗannan abin da ya shahi cigumi in wani abin da ya shahi bai ma dacewa ga wanda yake dawa ya dole ba da labarin wani abu da ya faru akan shi na cutar da shi da aka yi ko kuntata mashi cikin biyu ne ko dai ka yahe ko ka bari ga Allah ko amma ba ya dacewa to dan haka insha Allah ta'ala wannan zance ya wuce Allah ta'ala ya taimake mu da gyara baki daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ubangi ya saka mu bana da kai kuma wannan nasihohi na malami ma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya cikin mizan ya wa alaikum assalam mu kuma na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana mu kuma da mutunta haka da haka kenan kamar yadda aka yi wa mu malami ya yanzu a gobe ma insha Allah wa kai wa bayan da kai shi nan na fara shi ka wanda shi kuma ɗaya ne shi ba da sun malamai matasa a wannan gari na Malik Ismail Alwan da ka shi zai gabatar da wannan wa'azi insha Allah ko ba ba ta da shi shi kuma ba ni ke kwan mazal da ku kenan muna amfani da wannan lokaci da kuma wannan dama da wani sada da ɗan uwa Allah subhanahu wa ta'ala da ke kusa da nan ke na yanzu za ka rasa da kuma sai ya sa ka da insha Allah muna godiya Allah ya saka mana